بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بد أن الله سبحانه وتعالى ليسر حضورهم أولا الصباح ولن سافيات أصبر شابي وقوات الرجب جرى المنزو صلى الله عليه وسلم لبود ايد الالي هدو يتلاتين لأكو وانا يدي ديدا بيو قوات الشدا السيكالة لبو بيدو قوم شابي الاسافين دا اكي سيما ميلادية كمان يدمك امتا ايو إن شاء الله ضم فارا سابن درسي أو سابن لتافي وان إن شاء الله بأصبر شين لتافي نظام كرنتا وان لتافي كوشين لتافي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان واتو بمبنشي سكان وليان الله من رحمة دوليان شيطة أكمل دمك غني قوات عند سكي دا لتافو لتافنا شيخ الإسلام ابن تيمية ونم مشهور مالمي أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني وندا بايا بوكاتر كمر يدا اكا ساب دي لوكاسين ذا اكرن تلتاف وني مالمي اتسايا ما بياني وانيني شي كسن تيو من كرن تلتافي بداما نوان نمباوان اللا دين باسي ام باتا لوكاسي اكن وانيني شي با لعل دي كوي ابن دا بي بوكاتي مساني shine abin da ke da alaka da maudu'in wannan littafin dangane da tarihin sa ko dai wannan littafin ko kuma me littafin ya kunsa akan me ya rubuta wannan littafi din wannan littafi malam ibnu taymiya ya rubuta shi ne yayi magana akan abubuwa guda uku manya manya na farko magana akan maudu'in walaya ma'ana walittaka me ake nufi da walittaka wane ne waliyi yaushe mutum ke zama waliyin Allah kuma menene bambanci tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaitan shi shaitan yana da waliyai Allah madauki ya ba mu labari a cikin alqur'ani ya kira wasu auliya ash-shaytan kuma za mu ji suwaye sannan da bambanci tsakanin wannan da wannan din kamar da ya magana akan abubuwan da ake ce ma al-khawariq wato khawariqul ada idan ce khawariqul ada sune abubuwan da suka saba wa al'ada na daga abin da ke gudana a hannun wani mutum idan in an ce abin da ya saba wa al'ada ana nufin wani abu da aka da ya zo ta hanyar ko annabi misali in ya saba wa al'adar yadda aka saba gani misali daga cikin mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa mu'ujizozi ko ayoyi ko barahin ko ayatul anbiya'i kamar da shine sunan su na shari'a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana alwala kuma jama'a suna son ruwan alwala babu sai dan kadan dake wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanke hannunsa sai ya zama ruwa na bubbugowa daga jikin hannunsa ruwa ya rika fitowa daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har aka tara sauran jama'a duk a wurin suka yi alwala wannan menene ana ce mata ayatul anbiya'i ko albarahin ko kuma mu'jizozi kamar yadda ulama al-kalam suke fadi. To idan irin wannan abu aka same shi a wurin mutumin da ba annabi ba, saboda alaƙarsa da Allah mai kyau, kasancewar mai san Allah ne, mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai bin Allah ne, mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda kammala taqwa da yayi da kammala imaninsa, to ana cewa wannan karama ce ta waliyai. Ina fatan mun gane abu. Yawwa, akwai waliyai, waliyai kuma suna da karama. Karaman nan ma'anarta wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ke gudanar da shi na abun mamaki, abin da ya saba ma al'adar rayuwar mutane ba a saba ganinsa ba, sai ya gudana a hannun wani mutum da Allah yake son sa ya yarda da shi. Mun fahimci zancen? Allah ne ke gudanar da shi, ba shi waliyin ne ke gudanar da shi kashin kansa ba. Don Allah ya girmama wannan waliyin, bawan Allah, sai Allah ya gudanar da abun ta hannunsa da wani nufi nasa, don kuma Allah da ya karrama shi, ya girmama shi a gaban mutane, kuma dama ya nuna matsayinsa, wannan nawa ne ina son sa. Wannan shi ake cewa karama. Akwai abun mamaki kuma wanda shi ma ana ce masa khawariq, ko khariqul ada, da akan same shi ya gudana a hannun mutumin da ba mai da'a ga Allah ba, karkatacce ne a hanyar bautarsa, ko saboda tsafi, ko rufa ido, sihiri, ulumboto da makamancin waɗannan. In aka samu mutum ya yi wani abun mamaki, shi ma wannan khariq ne min khawariq al'ada, amma ba mu'jiza bane, ba karama bace. Mun fahimci wannan? Saboda karama ana samun ta ne ga mai tsoron Allah, mai da'a ga Allah. Amma mutumin da yake mai sihiri, mai karkacewa daga hanya, ko kuma yana da wata hanyar da yake ga tafi masa mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana da wata hanya da ya kirkiro zai shiga aljanna ta hanyar wani mutum daban ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, yana da irin waɗannan surkulle surkulle, to wannan ba sunansa karama ba, sunansa abin da yake yi, ko rufa'ido, ko sihiri da makamancinsa. To duk waɗannan za mu zo mu ji a bayanin da Ibn Taymiyyah zai mana a wannan littafi. Sannan kuma da irin abubuwan da ke gudana daga cikin abin da malamin ya tattauna a littafin, abubuwa da kan gudana na abin da ake ce ma al-ahwal, yanayi da mutum kan shiga wajen alaƙarsa da Allah, haka nan da abin da ke gudana tsakanin aljanu da mutane. Aljanu ya shiga jikin mutum, ko kuma mutum ya yi amfani da shi ta hanyar sihiri da rufa'ido, ya biya masa buƙatarsa har ya aikata wani abu, abun ban mamaki. Za mu zo mu ji yadda malamin ya bayyana abun ƙuru-ƙuru yake, da kowa zai fahimce shi insha Allah. Irin waɗannan yanayin in sun faru, shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne, yana aukuwa ko baya aukuwa, duk za mu zo mu ji. Malam Ibn Taymiyyah dama, kamar yadda muka sani, ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 728, kuma ya rayu a lokacin da bayan an sami wato ƙungiyoyi na musamman waɗanda suke bin hanyar ɗariƙun sufaye sun ci kasuwarsu sosai ta baje, kuma in ce sun baje kolinsu, sun kama ƙasa, sun yi tasiri akan mutane da yawa, kuma an samu mutane sun karkace daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun bi irin waɗannan hanyoyi ɗin, musamman ko hanyoyin da ake kira da sunan wasu mutane na musamman a sama hanyar sunan wani, ko kuma hanyoyi dai kawai da mutane suka ɗauka na irin wannan, ko kaɗe-kaɗe da biki, ko ta hanyar irin ranar maulidi a haɗu a ita wasu abubuwa, da kuma dai sufanci na falsafa lokacin da ya shigo, musamman zamanin irin su Ibn Arabi, masu da'awar wani abu daban zai zama Allah, ko a samu mutum ya yi da'awar shi ma ya zama Allah, saboda ya shiga wata tarbiyya ta musamman ta wannan hanyoyi na ɗariƙun sufaye. Duk waɗannan abubuwan za mu ji su a cikin wato wannan littafi ɗin insha Allah. kasancewar waɗannan abubuwan sai da suka kai gacinsu Allah ya kawo irin su Ibnu Taymiya suka rubuta littafai suka bayanin waɗannan irin abubuwa da matsayinsu daga Qur'ani matsayinsu daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abin yawa al'ummar musulmi amfani zakakuran mutane irin su Ibnu Taymiya su da suka zauna da irin wannan mutanen suka yi mu'amala da su kuma mu'amala ta jan hankali na taɓa ba mu labari na yadda wannan bawan Allah a zamaninsa tunda mafi yawan mutanen da suke ko malamai da suke zamaninsa masu irin wannan tafiyar ne sun sha kai shi ƙara wurin sarakuna har a ɗaure shi a ce ai baya ganin girman waliyai ya ce waliyai ba su da daraja ko ya ci mutunci wani da makamantan irin waɗannan abubuwa saboda su a yadda suka fahimci me ake nufi da waliyi kamar yadda zamu zo mu ji sukan ba shi damar cewa waliyi yana da damar ma ya fita daga shari'ar Allah ma'ana saboda tsabar walittaka ya zama cewa shi zai ɗauke wa kansa shari'a shi ba sai ya yi sallah ba ba sai ya yi azumi ba sai ya zama mutane suna nema su fara bauta masa to wannan irin abubuwan da suka kai matsayin da suka kai shi ne aka samu malamai suna bayanin cewa wannan hanyar fa ba ta Allah ba ce hanyar Allah dole ya zama ƙarƙashin dokar Allah hanyar Allah dole ta zama ƙarƙashin tafiyar da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai zo da wata hanya daban ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya riya cewa zai iya shiga aljanna ko ba ta hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to wannan ya bantaro aiki babba wanda ba dai ya samu ladansa a cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba na fatan fahimci waɗannan abubuwa yawa saboda hatsarin abin da ke ciki na waɗannan abubuwa shi yasa malaman suka rubuta irin waɗannan littafai musamman kuma Ibnu Taymiya ya rubuta littafai da yawa akan wannan yana da littafi As-Sufiyya wal Fuqara in ka duba kuma mujalladi na 10 da 11 na fatawa dinsa za ka ga duk akan wannan magana ne ta tasawufi kuma ba magana ce ta mutumin da bai san abun ba magana ce ta mutumin da ya san abun ya zauna a lokacin da ake yinsa ya karanta shi ya kuma zauna da masu yi ya kuma karkasa wannan harka zuwa kashi-kashi tun lokacin da tasawuf yake a matsayi na yin zuhudu gudun duniya kawai lokacin da zaka ji an ce a Basra wani mutumi ana karanta alqur'ani misali sallar asubahi din nan da muka yanzu sai a karanta wata aya sai mutum kawai a ji ya fadi ce saboda shauki tunani da tsoron Allah ya kama shi har ya fadi ya suma wannan da haka aka fara wannan harkar zuhudu da tsoron Allah ya shiga zuciyar mutane wannan kuma abu ne mai kyau ta bangaren zuhudin da gudun duniya din da kuma tsabar tsoron Allah to a hankali sai abun ya fara fita daga hanya sai falsafa ta shigo mun san falsafa irin da ta shigo mutane ta hanyar addinin India falsafa ta mutanen Yunan wato Greek don tsofin mutane ne masu ilimomi tun kafin zuwa musulunci waɗannan suna kuma da rubuce-rubuce da suka yi akan waɗannan abubuwa ɗin to harkoki na addinin India sai fara shigowa cikin harkar masu tasawufi sai a samu mutum irin wannan abin da don harkar wannan wahdatul wujud da ake cewa mutum ya zama Allah ɗin nan an same ta ne asali daga addinin India to da ya fara shigowa cikin musulmi shine sai aka fara samun irin waɗannan maganganu sai ka ji mutum ya faɗi maganar da mutane ba za su iya fahimtar ta ba sai ya zo ya ce ku ne ba ku fahimta ba shi yana magana ne da lisani na batsini ku kuma ba ku san komai ba sai zahiri to waɗannan abubuwan duk an same su sun yi yawa tun zamanin su Ibnu Taymiya shi yasa har suka samu damar suka rubuta mana maganganu akan waɗannan abubuwa ɗin don haka iya amma wannan littafin ya mai da hankali ne kan shin walittaka ɗin nan da ake magana me ake nufi da walittaka kuma waye waliyin Allah wane ne waliyin da ba na Allah ba na fatan fahimci wannan yawa da kuma abin da ya shafi waɗancan su karamomi da mu'ujizozi da makamantansu wannan littafi yana cikin littafin da malamai sun yaba masa sosai, Malam Siddiq Hassan Khan, ɗaya daga cikin malamai manya mutumin India, yana cewa Shaykhul Islam yana da wani littafi mai suna Al-Furqan baina awliya'ir Rahman wa awliya'ir Shaytan. Yace a cikin sa yayi raddi ga aqidar wato masu bin hanyar tasawufi, yayi bayanin hanya mai kyau da ya kamata mutum ya fahimci waɗannan abubuwan da kuma barnar da take cikin irin waɗancan aqidun, wanda za mu zo mu ji wasu daga cikinsu, idan mutane za su ɗora ma kansu wasu shari'o'i su fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su rika aikata zunubai ƙuru-ƙuru, suna aikata su kowa na gani, kuma duk a ce bautar Allah subhanahu wa ta'ala ake yi. Duk wani abun ba sabo bane, an yi shi a baya, kawai dai bai sami damar da ya samu bane sai lokacin da wato ya zama cewa ana sakaci da sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam Siddiq Hassan Khan yake faɗin wannan, yace littafi ne akwai a cikin sa akwai raddan ko raddi latif wa huwa sifrun nafi'un, yace littafi ne mai amfani wato kwarai da gaske. Wannan littafin an buga shi tintini bugu iri-iri daban-daban, ya kai bugu daban, ya kai wajen takwas. Akwai bugun Maktabatul Mu'ayyad wanda Bashir Muhammad Uyun yayi ta haƙiƙinsa, akwai ƙaba'ar Darul Fikr wanda Mahmud Abdul Wahab yayi ta haƙiƙi. In an ce ta haƙiƙi, me ma'anar ta haƙiƙi? Ha? Da Larabci suna ce masa, da Turanci suna ce masa editing. Ma'anar kun san dama mutane a baya da can kafin a samu maɗaba'a da ake buga littafi ya zo da irin wannan yanayi da muke gani, malamai su rubuta littafansu da hannu ne, ko rubutun hannu. To akan samu malamin da ya iya rubutunsa da kansa zai rubuta, wani kuma zai zauna ne gaban ɗalibansa sai ya yi musu imla'i shifta sai su rubuta. To wannan ita ake ce ma nuskha khattiyya, wato rubutun hannu. Kamar da muke ganin rubutun hannunmu na Qur'ani da aka saba da shi na nan gida, to irin wannan yanayin na Qur'ani dama yana da ka'idojinsa daban. To akwai rubutu kuma kamar na ajami, za ku gani wannan namu da ya zo mana nan na ajamin nan ya zo mana ne tsari ne irin na Maghrib. Maghrib shi ne yammacin ƙasashen Larabawa, wato shi ne a North Africa da ake cewa, ko yau arewacin Afirka, amma daga ƙasashen Larabawa, ƙasashen yammacin ƙasashen Larabawa shi ake ce mai Maghrib, kamar Morocco da Arial Algeria da Tunisia da Libya. Kun san kasancewar musulunci ya zo mana ne ta hanyar waɗannan. To hatta tsarin rubutu, kamar yadda muka yi magana akan hadda Qur'ani kwanaki, ko yawwa, to haka nan rubutu ma irin nasu ne ya zo mana. Wannan da muke yi na rubutun allo irin nasu ne, mutanen Maghrib haka rubutun su yake har zuwa yau. To akwai rubutu daban-daban kuma na wasu ƙasashe din. To idan malami ya rubuta littafinsa da hannu, sai wani a zamanin yanzu sai ya zo ya ɗauki littafin sai ya masa aiki, ya bi ya fito da shi a sake masa bugu, ko in a zamanin yanzu na kwamfuta sai a mai da shi cikin kwamfuta, kuma sai ya bayanin kalmomin me ake nufi da shi, ya sharhi, ya ba da tarihin littafin da asalinsa. To sai ya bugu, sai a fito da shi kamar irin wannan bugu, to shi ake ce mata haƙiƙi. Ba wai wasu sabbin littafai ba ne, su ɗin ne da ɗaɗɗin littafan, amma aka yi musu bugu irin na zamani, ba a canza komai a cikinsu ba. Yawwa, to wannan shi ake ce mata haƙiƙi. Akwai bugu na Maktabatu Darul Bayan wanda Abdul Qadir Al-Arnaut shi ma ya yi tahqiqinsa. Akwai Darus Sahaba shi ma an buga shi wannan littafi ɗin, tahqiqin Sharif Muhammad Hazza. Akwai kuma wani bawan Allah da ya yi aikinsa na masters, mun san masters ko digiri na biyu da ake a jami'a akan wannan littafin, shi kadai ya fito da ya sami nuskha, wato rubutun hannu daban-daban, ya samu guda shida a kansa, ya gina aikin, ya fito da shi, ya yi editing ɗinsa, rubutu mai kyau, kuma wannan shi ne mafi kyawun bugun wannan littafin. Yawwa, wannan da muka samu, da muka gani ɗan uwa ya je Kano ya samu mana shi ya siyo, bugu ne da aka yi shi wannan a nan tare da haɗin kan wasu ‘yan uwa ko matsabawa'i a Misra, da sukan samu yanzu alhamdulillahi littafai na malamai na ahlus sunna salafiyun sosai. suna kawo littafai irin waɗannan kuma suna yaduwa wannan harka ce mai amfani kwarai da gaske tana kawo mana littafai irin waɗannan kusa wanda da ba za ka same su cikin sauki irin wannan ba Allah saka musu da alheri to wannan wanda zamu ga dake hannun mu shine na maktabatul huda al-muhammadi ko al-hadiyul muhammadi ana ina jin misra ne suka buga shi kuma aka wato shigo da shi nan asalin wannan dake hannun mu din zamu ga yana da ta'aliki ko ta'alikin malam Sheikh Salih bin Abdul Aziz al-Sheikh wannan bawon Allah yana daga cikin manyan malamai da Allah ya hore mai ilimi a zamanin nan da muke ciki kuma a halin yanzu shine minista na harkokin addinin musulunci na Saudiya baki daya a sunansa Salih ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab wato yana cikin jikokin malam Muhammad ibn Abdul Wahhab babansa Muhammad kuma da muka ji Aiba Abdul Aziz dan gidan Muhammad Muhammad din shine Muhammad bin Ibrahim wanda da shine mufti na Saudi Arabia na taba ba mu labarin sa to yana da da sunan sa Abdul Aziz dan sa Abdul Aziz shi ya haifi wannan Salih din yawa shi kuma wanda ya haife shi kamar yadda muka ji Muhammad bin Ibrahim Ibrahim dan gidan Abdul Latif Abdul Latif dan gidan Abdurrahman bin Hassan wanda ya rubuta Fathul Majid ai musan Fathul Majid ko sharhin kitabut tauhid wanda ya rubuta shi sunan sa Abdurrahman bin Hassan to Hassan din shi dan gidan malam Muhammad bin Abdul Wahhab to shi Abdurrahman din shi ya haifi Abdul Latif Abdul Latif din ya haifi Muhammad ya haifi Ibrahim Ibrahim ya haifi Muhammad shi wannan Muhammad shine ya haifi Abdul Aziz shi kuma Abdul Aziz ya haifi wannan mutumin da yake wannan littafi ko wanda ya sharhi wannan littafi asali yadda naji darasin nasa a cassette darasi ne yayi kamar irin wannan da muke haka ba zama yayi rubuta da hannu wannan sharhin ta'aliqin da muka gani ba ya samu wannan littafin aka karanta ya sa dalibi yake karanta masa da sauti ana ji to inda yake bukatar bayani shine tsayaye bayani shi yasa zaka ga ba sharhi ne cikakke ba shi in ya tashi sharhin sa zai to zai fi wannan littafin sosai yana da bayanai Allah madaukiya hure masa ilimi mai fadi yana magana zaka yi mamakin ilin sa a wannan zamani din kuma kasancewar ba zama yayi rubuta ba ta'aliki ne shi yasa zamu ga ba ko ina ne a jikin littafin ina jin kowa irin sa ne da shi ko yawa za ka ga ba ko ina ne aka sa ta'aliqin ba ba kowace kalma ya bi ya fassara a daidai ba amma dai yayi bayanin inda yake bukatar wato ayi bayani ina fata mun fahimci wannan yawa to daga cikin abin da za mu ji a wannan littafin ko yake da bukatar mu san shi kafin fara littafin za mu ji kalmomi da malamai suke magana a kansu kamar lafazin waliyi ba laifi mu yi maganar yanzu tun kafin a shiga ciki me ake nufi da waliyi me ake nufi da walaya kuma me ake nufi da walayatullahi me kuma ake nufi da walayatul abdi li rabbih duk waɗannan manyan abubuwa ne da in ka san su zaka fahimci littafin yadda ya kamata cikin sauki insha Allah na farko lafazin waliyi a lugar larabci abinda ake nufi da shi shine an-nasir wal mu'in me taimako mai agaji wanda zai bada wani taimako wanda za a ana son sa an dogara ga shi kuma zai bada taimako shine ma'anan waliyi ina fata mun gane wannan kamar da Allah madaukake ba mu labari inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa yatawalla as-salihin waliyina ma'ana masoyina mai taimako na shine Allah subhanahu wa ta'ala allazi nazzala alkitaba wanda ya saukar da littafi wa huwa yatawalla salihin kuma shine yake jibintar salihai ma'ana yake son su kuma yake taimaka musu lafazin dama wannan lafazi na wawun da lamun da ya'u waliya kenan ko yali yana da alaka da wannan bangaren jibinta kauna soyayya taimako da kuma bibiyar juna asali lafazin wali kamar da Sheikh Islam zai zo mana bayani a nan gaba a cikin littafin bayan alakarsa da cewa jibintar juna da so da taimako, to akwai kuma maganar biyayya. Wali mai biyayya ne ga Allah, domin asalin an ce wani abu yali shay'a, wani abu yana bin wani abu. Mun fahimci abin? Misali za a ce a wane ya shigo masallacin nan, sannan sai wane ya biyo shi. To a larabci zaka fi wannan, zaka iya cewa da khala fulanun wa yalihi fulan, wane ya shigo kuma wane sai yake bin sa a baya. Mun gane wannan? Zaka biyayya a baya tana daga cikin ma'anar waliyi. Shi yasa malamai suka fahimci cewa dole ne mutum ba zai zama waliyi ba sai ya zama shi mai biyayya ne ga Allah, biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ya zama hanyar tasa ce shi kadai ya kirkiro ta, ba ta Allah ba, ba ta manzo Allah, to ba waliyi bane. Na fata mun fahimci abu. Don haka dole walittaka sai ta hada kauna ga Allah, kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da bin Allah, tare da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na fata mun gane. Yawwa, don haka asali al-waliyu fil lugha shine huwa an-nasiru wal mu'in. Sannan al-walayatu haka ake karantawa. Idan kana magana da larabci karka ce in kana son ka faɗi walittaka irin wannan, to walaya zaka ce da fatahan wawu ba kasra ba. Yawwa, in aka ce alwalayatu fil lugha shine almahabba wan nusra, soyayya da taimako, kamar yadda Allah ya ce hunalikal walayatu ko lillahi alhaq. Hunalika atan alwalayatu kauna da soyayya take, da kuma wato taimako lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yake alhaqu ta gaskiya, ko kuma shi Allah wanda yake shine alhaqu gaskiya. Amma lafazin alwilayatu in aka sa kasra alwilayatu, to ma'anarsa shine al'imaratu was-sulta, shugabanci da jagoranci da mulki na siyasa. Mun gane? Yawwa, amma an ce alwalayatu shine walittaka, kauna da taimako da soyayya. Za mu ji waɗannan insha Allah duk za su fito a littafin. Sannan me ake nufi da wali a shar'ance, tunda mun ji a lugar larabci ko shine mai abin wato mai taimako kuma sannan mai soyayya. A shar'ance wali shine duk mutumin da amana billahi wa kana muttaqiyan lillah, huwa mu'minun wa taqiyyun, mu'mini ne kuma mai bin dokokin Allah, to wannan shine waliyi. Wannan Allah ne fassara mana wannan abun a cikin Qur'ani. A cikin suratu Yunus yana cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ko ala ku saurara, inna awliya Allahi, lalle waliyan Allah. Wannan ayar ita ce babban nassi kuru-kuru cewa Allah yana da waliyai. Mun gane wannan? To su waliyan Allah shine Allah ya ce la khawfun alaihim, babu tsoro a kansu, wala hum yahzanuna, kuma ba za su yi bakin ciki ga abin da ya gabata ba. Ma'anan malamai suna cewa abin da ake nufi da khawfi, mutum ya tsorici abin da zai zo nan gaba, shine khawf, tashin alkiyama. Allah na ce musu kwantar da hankalinku, ba ku da tsoro ran tashin alkiyama. Wala hum yahzanuna, kuma ba za su yi bakin ciki ba akan abin da ya gabata a duniya. Ma'ana wani abu da suka aikata a nan duniya, kamar Allah na ce musu an yafe musu, kuma kar ku damu, saboda su masu tuba ne, dama masu tsoron Allah ne subhanahu wa ta'ala. Ina fata mun gane wannan? Yawwa, to wannan asalin ma'anar kenan. Sai dai a istilahi khas, in an ce istilahi khas, in kana magana akan harkar zuhudu da abinda ake ce matasawufi, ilimin tasawufi, ilimin zuhudin da ake ce masufanci, a gun magabatan can farko da suke yin iya zuhudu, wanda sufanci ma'anarsa zuhudu kawai, ba abu wata hanya daban ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kafin sufancin falsafa ya zo. In aka ce waliyi, suka ce ana nufin kullu mu'minin taqiyyin laysa binabi, duk wani mumini taqiyyi wanda ba annabi ba. Kammalal imana wa taqwa bi hasaba al-istita'a, wanda ya cika imaninsa da takawarsa gurgudun iko, wanda shi ake nufi da waliyi. Mun gane wannan ma'ana? Mumini ne, taqiyi ne, ba annabi ba. Sannan kuma ya cika imaninsa, ma'ana yana da imani kammalalle gurgudun hali. Sannan kuma ya cika takawarsa, takawarsa ga tsoron Allah, to kammalalle ya ce ita ma gurgudun halinsa. Me yasa aka ce gurgudun hali? Saboda babu mai kamala sai annabawa ma'asumai, wanda Allah maɗauki ya sanya su ma'asumai. Amma wanda ba ma'asumi ba, to gurgudun himmar da yake yi da alaƙar da yake da Allah mai kyau da kuma gudun duk abin da Allah maɗaukaki ya hana, to gurgudun haka Allah zai so shi. Ai, akwai mutanen da Allah subhanahu wataala yake son su saboda da'arsa, domin dama ai sanannen abu ne, duk mai da'a ga Allah, Allah zai so shi. Wanda ku baya da'a ga Allah, Allah ba zai so shi ba. Shi yasa zaka ji Allah maɗauki yana faɗa mana inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, ko yuhibbul muhsinin, yana son masu tuba, masu neman tsarki, yana son masu kyautatawa. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Me yasa Allah zai ce yana son wannan baya son wannan? Saboda wannan waliyinsa ne, mai son sa ne, mai biyayya gare shi. Wancan kuma mabarnaci ne, baya son Allah, baya bin dokokin Allah. Mun fahimci abin? Shikenan, asalin kalmar wali dole ta zama tana tafi da bayan kaunar Allah da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba dama mutum ya zama waliyin Allah baya san Allah baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba zai yiwu ba. To in an samu wannan, sai kuma an samu takawa. Menene takawa? Bin dokokin Allah. Allah ya ce kayi kaza sai kayi, ba wai kai ka kinkino taka dokar ba, ko ka ce a kai ma kana da hanyar da zaka samu yadda zaka bi, kai ma ka zama Allah. To wannan an fita daga hanyar Allah, an shiga hanyar wani abu daban. Hanyar Allah ita ce ka bi Allah, ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dokarsa abu kaza, ka yi sallah lokaci kaza, ka yi azumi lokaci kaza, ka bada zakka kana da dukiya, ka je aikin haji kana da dama da dukiya, a sannan ka tsaya da tauhidi daram, kada a aikata kaza, babu zina, ba shan giya, ba luwaɗi, ba cakuɗin maza da mata, ba kaza ba kaza, ba cuta ba cutarwa, ba zamba cikin aminci, ba cin amana. Duk waɗannan dokokin sai ka kammala su, sai a ce maka mai takawa. Na fata mun gane wannan. In ya zama mutum zai abin da ya ga dama, to ya zama ba mai takawa bane, domin ma'anar takawa shine akwai dokoki a kanka. Kai ba kai ne ka kafa kanka ba, ko Allah ne ya kafa ka, kake son sa, shi yasa yake son ka. Da haka daga ran da aka fita daga san Allah, ake son wani abu daban, to an fita daga walayar Allah, ba walayar Allah ake ba, ana cikin walayar wani. Ina fata mun gane waɗannan abu. Da haka abun yana da muhimmancin a fahimci shi yadda yake. Da haka kullu mu'minin taqiyyin laysa bi nabi, shine abin da ake nufi da wali a islahi khas, kuma man kammala al-imana wattaqwa hasaba al-istita'a. Ina jin mun fahimci waɗannan abubuwa. To sai mu fara littafin. Ya fara ba wani gabatar da wani abu kafin nan, ma'ana ko in ce wani tarihin kamar da mu muka bayar, bai tsaya yayi wannan ba mubasharatan. Kamar da na gaya muku, Malam Salih Ali Sheikh ba shi rubuta littafin nan ba, ta'aliki yayi akai, an karanta masa ne, ai ta karanta su kaje an karanta fakara wajen biyu uku da yace komai ba. Yawwa, sai inda yaje yana buƙatar bayani, to sai tsaya ai bayani din. Don haka ni kuma abin nake ga ya kamata mu yi mu karanta iya nassin Ibn Taymiyyah, inda muka ga wata fa'ida, ko dake akwai fa'idoji a duk maganganun Malam Sheikh Salih Ali Sheikh, sai mu tsaya mu karanta insha Allah wasu daga ciki, wanda kuma ba sai mun karanta nassan ba, abin da na karanta na fahimto sai mu faɗa mana shi da Hausa mu wuce. Na fata mun gane wani. Inda yake akwai wasu mustalahat da yake buƙatar mu tsaya mu fahimce su sosai, sai mu karanta daga nasa din insha Allah. Qala Shaykhul Islam qaddasa Allah ruha, bismillahir rahmanir rahim. Malam Ibn Taymiyyah yana cewa bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تعالى ما لن يتعليق إيه تأسلي أبين دا أكسلي كما لم يسنا تتوناوا أكنتوا شن idan mutum yana rubuta littafi ko yana huduba idan zai magana akan shahada shahadasa ta la ilaha illallah zai yi ne a madadin kansa ko ko zai iya sa lafazin jami a matsayin sa shi da kuma a madadin mutane baki daya kaga nan abin da yake fadawa cewa yake cewa wa nashhadu an la ilaha illallah dukkanmu kenan ko mun shaida da babu abin da cancanta abauta masa sai Allah to a shar'ance ana yin haka ko ko ba ai shine a kasar yake cewa ba abin da ya hana za a iya yi duk da wasu malamai suna ganin abin da ya shafi shahada irin wannan mutum zai iya bada shaida ta kansa ne abin da ke zuciyarsa sauran mutane ko baka san abin da ke zuciyarsu ba to amma malamai sun halatta wannan kasancewar muna hukunci ne da zahiri duk wanda ya zo nan yana cikin waɗanda suka cancanci wannan kalma ya da yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah bai kamata a tuhume shi ba mun fahimci wannan haka nan ko a hudu ba ake ko kuma a wato rubutu ne mutum yake yi ko shi da dalibansa zai ce nashhadu ko musulmin zamanin yanzu da makamancin wannan diddai ba laifi bane dan mutum ya faɗi wannan shi da abin da yake faɗi a ƙasa yace wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la muna shaida cewa babu abin da ya cancanta abauta masa sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ba shi da abokin tarayyan nan a rububiyyarsa ba shi da abokin tarayya a uluhiyya ba shi da abokin tarayya a sunayensa da siffofinsa yawwa wa nashhadu kuma mun shaida anna muhammadan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam abduhu bawa ne na Allah wa rasuluhu kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam arsalahu bil huda Allah ya aiko manzonsa sallallahu alaihi wa sallam bil huda da shiriya wa dinil haqqi da kuma addini ne gaskiya li yuzhirahu ala addini kulli dan ya rinjayar da shi akan addinai baki dayan su nan ala addini kullihi ismu jins ne sunan jinsi ne yana nufin jinsin addinai baki daya yau ba wai guda ɗaya ba tunda kaga lafazin sa mufrad ne guda ɗaya ne ko ba al adiyan yace ba sai ce addin to alifun da lamun dake cikin sa kamar alifun da lamun ne a cikin al insan in an ce al insan wa ake nufi ko kaga ba adam shi kadai ba ba salihu ba ba yusuf ba kabiru ba ko ana nufin al insanu kowa da kowa yau jinsi ne don haka addin nan ma shi ma jinsi ake nufi ashe kenan Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shiriya da kuma addinin gaskiya domin Allah ya rinjayar da addinin musulunci ta karfin hujja da kuma shine addinin da Allah ya yarda da shi to Allah ya rinjayar da shi ya fifita shi akan sauran addinai baki ɗayan su wa kafa billahi shahidan Allah kuma ya isa a matsayin shaida ma'ana shaidar Allah ta isa me yasa ake fadin wannan wa kafa billahi shahida ma yace wa nashhadu ba mu mun shaida cewa Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ba wanda ya cancanta abauta masa to kai ko ba mu shaida ba ma kafa billahi shahida shine ma'anar wannan ma'ana Allah madaukaki ya wadatu a matsayin mai shaida ga kansa cewa shi ya shaida da cewa babu wanda ya kai shi ya shaida da cewa babu wanda ya cancanta abauta masa sai shi kansa shi kadai shine ma'anar wannan شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط توشين كما سيكي سوى أرسله بين يدي الساعة ألا يا أيكو من ذن ألا صلى الله عليه وسلم قبان ساعة تاشن القيامة بشيرا ونذيرا ينامي بشارة قواند دي لا أغليش سوى أقوي الجنة أن يتتلن تقماس لا أغلى wa bashira ga masu da'a kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nadhiran kuma mai yana mai gargadi ga waɗanda suka kauce wa hanya cewa to fa akwai azaba akwai wuta duk wanda bai bi Allah ba bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to zai hadu da Allah kuma Allah zai sa shi a azaba wada'iyan kuma yana mai kira ila Allah zuwa ga Allah ba zuwa ga kansa ba shine ma'anan wannan abun in an ce da'iyan ila Allah lalle mutum ya fahimta a cewa da'awa ana yin ta ne zuwa ga Allah mai da'awa mai kiran mutane to yana kiran su ne zuwa ga su zo su bauta wa Allah ba su zo su bauta masa ba shi ba dan ya samu matsayi a gun mutane a girmama shi ba dan a ce masa yafi kowa ilimi ba a'a dan ya shiryar da mutane nuna musu cewa to kun ga fa ga hanyar Allah duk wanda ya bi wannan hanyar yabo hanyar Allah yabo hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zai samu lada kaza zai samu lada kaza zai shiga aljanna yawa amma ba ya kira mutane zuwa ga kansa ba shine ma'anar wada'iyan ila Allah bi iznihi da iznin Allah wa sirajan kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitila ce muniran mai haskakawa yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fitila ce mai haskaka duniya duniya tana cikin duhun jahiliya tana cikin duhun zalunci tana cikin duhun shirka Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya zama shine fitilar da zai haskakawa mutane kamar yazo ya wuce gaba yana rike da fitilar ku biyo ni ga hanyar da zamu bi yana haskaka fitilar ana bin sa a baya tinkis tinkis har aje gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da mutane aljanna wannan shine a zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a sheke nan ba za a shiga aljanna ba sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an yi abin da yazo da shi duk abin da ya hana kuma sai an bar shi yace fahada bihi min ad-dalala da shi ma'ana bihi dinnan yana nufin wa kuna karantawa sosai kuna fahimta din mai littafi rika bi yana fahimta yawa karatu muke ina so kowa ya zama yana ganewa fahada bihi fahada ay Allahu Allah madaukaki shine fa'ilin anan yawa fahada sai ya shiryar bihi ay bin nabiy sallallahu alaihi wasallam yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam menene bihi din wannan ba'un ta me sababiyya ce ay fahada bi sababihi Allah madaukaki saboda manzan ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mutane min ad-dalalati daga bata mun gane yawa wa bassara bihi min al-ama bi sababihi kuma ta sababin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki bassara ya sa wa mutane basira suka gani min al-ama daga makanta wato ya ba da ido mutane sakamakon da makantar da suke da ita makanta ana nufin wata iri ta jahilci ta zalunci ta shirka ta rashin shiriya ana cikin duhu shi yasa kullun a wurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani yake kwatanta bata da me da duhu shiriya kuma ake kwatanta ta da gaskiya da haske yawa kaga cikin suratul baqara a farkon nan yake kawo mana yadda munafikai waɗanda basu bi hasken manzon Allah hasken wato qur'ani hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din basu bi shi ba sai ya zama cewa sun zauna a cikin duhu duk yadda suka miƙe suna bagamfagam suna neman wani abu sai duhun nan ya karu kuma sai Allah madauki sake bada wani kwatance cewa suna cikin duhun ya zama cewa babu haske kuma ga ruwan sama ana yi bayan ana ruwan sama ba ma walƙiyar ta dauke sai lokaci kadan idan walƙiya ta zo sai su danga hanya sai su fara takawa sai walƙiyar ta dauke sai duhun ya dawo abinda ake nufi kamar munafiki in walƙiya ta zo masa kamar hasken addini kenan sai ya bita dariyawarsa sannan sai a dauke hasken Allah madauki ya jarrabe shi sai ya zauna a cikin duhu kun ga dai ma'ana Allah madauki ne ba mu misali da haske da duhu a matsayin hasken mai nuna mana hanya duhu kuma mai sa bata a dawwama a cikin lalacewa to Allah ya kiyaye mu to zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rahama ga wannan al'umma din da yazo sai Allah ya shiryar da shi daga bata ya shiryar da mutane kai daga bata ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ba wa mutane basira da ido daga makantar da suke da ita wa arshada bihi min al-ghayyi kuma Allah madaukaki ya shiryar da mutane daga wato tabewa nan kun ga ya fadi wannan magana da muka sha fadar ta ko nan malamin yana bayyana mana ita kuru-kuru bambanci tsakanin dalal da kuma ghayyi ko da bambanci tsakanin huda da rushd shine nan ya kare mu mana duk inda aka ce huda kishi yasa dalala ne yawa duk inda aka ce ar-rushd kishi yasa menene al-ghayyi yawa ma'ana dama malamai sun faɗa mana me ake nufi da huda shine salahun fil amal ay fi salahun fil ilmi ar-rushd kuma salahun fi al-amal yawa me ma'anar salah gyaruwa ta bangaren ilimi mutum ya zama yana da ilimi to sai a ce wannan ya shiryu shine huda sannan gyaruwa ta bangaren aiki shi ake ce ma rushd rashad mun gane ko yawa sannan bata ta hanyar ilimi shi ake cewa dalal mun gane yau ba ta hanyar aiki ba, in mutum ya yi aiki batacce to sunansa gai ko riwaya ba sunansa dalal ba. Shi yasa kun ga a cikin suratu Dhuha Allah ke cewa wa wajadaka dhallan fahada, nan baya nufin batacce ta bangaren aiki. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wani aiki mummuna ba, bai taba zina ba, bai taba lalata ba, bai taba wadannan abubuwa, bai taba bautar gunki ba, mun gane. Amma akwai shiriya ta ilimi ta wahayi mun same ka babu ita, shine ma'anan dalal din anan, mun gane wannan. Yau don Annabi sallallahu alaihi wasallam karka fassara shi da cewa an same shi da bata, ma'ana ya aikata wani abu da yake barna ne. Wannan ma shi ba yana taimaka mana wajen bada wannan fassara din, dan batan anan abin da ake nufi rashin ilimi. Yauwa, kun ga abin da kuma ake nufi shine Allah madauki ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ilimi ba, domin dama Allah madauki ya bamu labari cewa shine ya halice mu, akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an, ko yauwa Allah madauki shi fidda ku daga cikin iyayenku mata, daga mahaifar iyayenku mata, ba tare da kun san wani abu ba. Babu wanda aka haife shi da ilimi, hatta manzanni wahayin da Allah ke musu shine ilimin da ya basu. Ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam babu ilimi ya bashi ilimi, shine ma'anan ya same shi cikin dalal kuma ya bashi wato shiriya. Sannan sai yake cewa wa fataha bihi ayunan umya, da shi ma'ana saboda sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bude ayunan, wasu idanu waɗanda suke umyan makafi. Mutane suna cikin jahilci, idan an rufe ba su san gaskiya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kama hannayensu ya dora akan gaskiya, idan ma ya bude suka ga gaskiyar da idan su, shine ma'ana. Wa adhanan summa, da kuma wasu kunnuwa kurame da ba sa jin gaskiya, suma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su, ya ba su ji. Wa quluban gunfa, da kuma zukata waɗanda suke an musu suna cikin kufe, ma'ana an lirrife su, ba sa jin, ba sa kuma riskar, ba sa idrakin, ba sa ɗaukar duk wani wato ko wata shiriya. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bude waɗannan wato zukata, suka samu shiriya, suka samu haske ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa farraqa bihi bainal haqqi wal batil, kuma da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya. Duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai shine gaskiya, duk abin da baya kansa shine ƙarya. Yawwa, wal huda wad dhalal, Allah ya bambance tsakanin, ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bambance tsakanin abin da ake ce mashiriya da bata, ban ta bangaren ilimi. War rashad wal ghay, haka nan da shiriya da karkata ta bangaren aiki. Duk Allah madaukaki ya bayyana mana bambancin wannan da wannan ta hanyar zuwan wa, ta hanyar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ba, duk da ba mu san haka ba, da ba mu zama musulmi ba, ko da ba mu san shiriya ba, da ba mu san abu kaza daidai ne, abu kaza ba daidai bane, kai da ba mu da hankali ba, ko ba haka bane. Yawwa, to shine sai ce wal mu'minina wal kuffar, haka nan Allah madaukaki ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambance mana tsakanin mu'minai da kafirai. Akwai mumini Allah yana sansa, akwai kafiri Allah baya sansa, haka Allah yayi wannan abin, dole yana nan. Domin da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi shi shine wa mumini, wanda ya ki bin sa kuma ya kafirce da shi ya zama me kafiri. Yawwa, wasu'ada'i ahli aljanna, da masu sa'ada yan aljanna. Wal ashqiya'i ahli annar, da shaqiyai yan wuta, duk aka bambance wannan shine wannan, wannan shine wannan. Wa baina awliya'illahi, haka nan Allah madaukaki ya bambance mana ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambance mana, dan wannan abin da yake ta fada din nan bihi din nan duk tana da alaka da wannan, shi yasa nake tunanta mana a wajen fassara din. Ta hanyar sa Allah ya bambance mana tsakanin awliya'illahi, waliyan Allah, wa a'da'illahi, da kuma maƙiya Allah. Ashe Allah yana da waliyai masoya, Allah yana da a'da maƙiya. Yawwa, faman shahida lahu محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن. تدوان دا من ذن الله محمد صلى الله عليه وسلم يمس شيدة سوى ينتكم مسويا الله تدوان ينتكم مسويا ينتكم وليا الله سوى تعالى من رحمة. ومن شهد كما النبي صلى الله عليه وسلم زي ومك شيدة زي ما شيدة تحن يلمي يا زو مك دشريا كاكم بيشي. يوه kuma dama nan tashi alkiyama zai mana shaida akan mun bi shi ko bamu bi shi ba to yace wa man shahida lahu bi annahu min a'da'illahi wanda kuma annabi ya masa shaida akan cewa wannan makiyin Allah ne fa huwa min a'da'illahi to yana cikin makiya Allah wa min awliya'i shaytan kuma yana cikin masoyan shaytan kun ga ya fara shigowa littafin nasa daga muqaddima sululuf kawai sai gashi ya shigo mana kan littafin a hankali wannan dama suna ce masa ilimin balaga wato karfin fasaha ne ke sa mutun ya iya irin wannan akwai bada'a kana cikin muqaddima kana zancen wani abu ne nan sai ka shigo cikin zancen da kake so ka bayyana ana yin wannan awaka sosai irin waƙe da larabawa suke mutun ya fara da ko dan ghazal haka a hankali sai kuma ya shigo sai ya shigo cikin mawdu'in sa dina cikin fasahar mawaka da fasahar marubuta to nan sai kuma yake cewa qad bayyana subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam anna lillahi awliya'a minan nasi Allah ya bayyana mana a cikin alqur'ani haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisansa ya bayyana mana cewa Allah yana da waliyai daga cikin mutane wal shaytani awliya shaytan shi ma yana da waliyansa فَفَرَّقَ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ sai Allah ya bambanta mana tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan faqala sai yake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun saurara lalle waliyan Allah masoya Allah to lalle la khawfun alaihim wa la hum yahzanun babu tsoro akan su kuma babu bakin ciki kamar da muka fassara dazu alladhina amanu sune wadanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suka zama suna bin dokokin Allah wannan tafsirin babu wanda zai kauda shi mun fahimci ma'anar babu wanda zai kauda shi tafsiri ne daga wanda yake so din daga mai waliyan ko shi ya gaya mana su waye waliyansa ashe kenan wannan sifofin guda biyu duk wanda ba a same su a cikin sa ba to ba zai zama waliyin Allah ba da nassin alqur'ani ba buƙatar wani ijtihadi ko wani zaurance ko binciken wani ilimin zahiri da batini duk wanda baya imani da Allah kuma baya bin dokokin Allah to ba zai zama waliyin Allah ba zai yu ba zai yu ba yawa to shine sai kuma ya shigabe sai lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah suna da bushara a rayuwar duniya da kuma wato lahira a rayuwar nan ta duniya hakanan a lahira Allah zai ba su bushara a busharar nan tafsirinta ya zo a hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurare da dama cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mutum da ilimi mai zurfi da fahimta kuma Allah ya rika kimsa masa a fahimta mai kyau ta addini musamman daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi idan mutum yana mafarki na gaske ma'ana ya mafarkin ya ga abu a bacci kuma sai ya wayi gari abin nan ya tabbata gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bushara ne ko juz'i ɗaya ne daga cikin juz'i 40 na annabci bai annabi ne aka ba annabci aka bashi ba amma wata sifa daga cikin siffar annabawa ba akwai ganin mafarki ya bayyana yadda yake ba yawwa to shine ma'ana idan mutum yana mafarki ya ganshi ya bayyana ya zama gaskiya to akwai sifa ko kashi ɗaya daga cikin 40 na sifar annabci annabci ko dama ya kare daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine nan yake cewa la tabdila li kalimatillah Allah subhanahu wa ta'ala kalmominsa babu tabdili babu musanye babu canji ga kalmominsa in Allah ya faɗi abu to ba za a musanya masa da wani abu daban ba dhalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo ko cin nasara wanda yake mai girma anan akwai alama guda ɗaya wannan ko a ƙasa ya mana sharhi ko ba haka bane a gunku yawwa malam salih ibn abdul aziz ali sheikh yana cewa fil ayati ba laifi mu karanta wannan dan yana ko dake yana dan dama amma za mu fahimci wasu abubuwa yace fil ayati a ko fi hadhihi al aya a wannan aya da take gaban mu anna al awliya'a cewa waliyan Allah ko waliyai humul ladhina amanu wa kanu yattaqun sune masu imani da taqwa ولهذا عرف جماعة من أهل العلم دون هكا وصل لك شكما لمي سكا يتعريف ولي بأنه سكي شواشيني كل مؤمن تقي وليس بنبي دم تمند مؤمنين شي تقيين شي أما كمبا النبي بني وانا أنفت وانا دان أبنبا سيدا النبي سبو دمي annabci baya kasancewa sai da wahayi walittaka tana kasancewa ba tare da wahayi ba mun gane wannan yau babu ma wahayi a cikin ta wali ba wahayi ake masa ba sannan annabci a ammu min alwalaya ko duk wali ba annabi bane amma duk annabi wali ne mun gane wannan in aka ce annabi ne wannan to wannan annabin waliyin Allah ne me yasa me fa'idar bambancin tsakanin wannan dan kar a shiga waccan gonar da zaka ga wasu suna bambancewa tsakanin wali da annabi su ce wali yafi annabi ai akwai ba su akwai suna fadin wannan abin ko yawa suna cewa menene baitin nan da suke fadi bambanci ko maqamun nubuwati fi barzakh matsayin annabta a barzakh barzakh ne rayuwa ta bayan mutuwa ko sai yace fuwaiqar rasuli wa dunal wali matsayin annabta a barzakh ita ce fuwaiqar rasuli annabi ya fi manzo shine dan kadan ya dan dare manzo wa dunal wali amma kuma bai kai wali ba kaga gaba ɗayan kenan yanzu da manzan da annabin a ina suke a ƙarƙashin wali suke wannan wani mawaki ne a cikin sufaye yake faɗin wannan ma'ana dan wai a ɗauki cewa wali shine sama sannan sai annabi sannan ma manzo kaga kuma a haƙiƙa a tsakanin manzo da annabi manzo ne sama sannan annabi ko yawwa sai an samu annabta ake samun manzanci yawwa waliyi ko to a ƙasan su yake ba a saman su yake ba duk wani waliyi zaman sa waliyi darajar sa ta waliyi shine zama ƙasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dora shi saman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an fita daga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an koma addinin wancan mun gane wannan ya zama addinin ba dai na Allah ba ba kuma na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake karkashin musulunci yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to dole ya zama a karkashin manzon Allah yake shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine Allah ba ko Allah shine sama da kowa shi ya halicci kowa a cikin halitta kuma ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja to bayan wannan sai annabawa sai kuma waliyan da Allah shi ya zabe su shi san su na fatan fahimci wannan to duk wali ba annabi bane babu waliyin da ya kai matsayin annabi ko kusa ko alama yawa to shine fa'idar sanin ko bambancewa waɗannan abubuwan shi yasa ya zama ta'arifin shine kace ma'anar wali shine kullu mu'minin taqiyyin wa laysa binabi duk wani mu'mini mai tsoron Allah kuma amma ba annabi ba shikenan shine wali yawa sai sai allazina amanu wa kanu yattaqun waɗanda suke imani kuma suke bin dokokin Allah yace humul awliya usune waliyan Allah yace wal imanu wattaqwa tatafadalu yana cikin abinda zamu fa'idanta da shi shine da imani da taqwa ba matsayi ɗaya suke ba na wani yana fin wani shine ma'anar tatafadalu zaka samu imanin wani ai yafi wani imanin wani yafi imanin wani ko taƙawar wani ta fi taƙawar wani yawwa to shi yasa ashe duk mai imani mai taƙawa kuma ba annabi bane to waliyin Allah ne to amma mataki mataki ne zai zama wani waliyin yafi wani waliyin ko wani mai taƙawar yafi wani mai taƙawar wani mai imani yafi wani mai imani na fata mun fahimci yadda abin yake yawwa to shine sai yake cewa al-imanu yatafadalu yazidu wa yanqus shi imani haka yake wannan nafin wannan wannan nafin wannan wato akwai tafaduli a cikin sa akwai fifiko tsakanin sa yazidu wa yanqusu yana karuwa yana raguwa yawa Allah madaki ya bayyana mana wannan kulkulu a cikin ayoyin alqur'ani ko cewa imani yana karuwa yana raguwa wannan wata matsala ce ita ma a babin aqida mai zulfi tana da mawdu'in ta ina ji mun taba maganar akan ta ko ba anan bane ina ji dutse ne darasin alamu sunnah al-mansura maganar imani yana karuwa kuma yana raguwa Allah madauki ya ga mana a wurare da yawa cewa imani yana karuwa li yazdadu imanan ma'a imanihim ko dan su kare imani akan imanin su akwai nasoshi da dama akan wannan akwai kuma nasoshi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa imani yana karuwa yana raguwa manya manya daga ciki a ko ba da lafazin ziyadar ba da nuqsani mun san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga mana al-imanu bid'un wa 60 ko 70 shu'ba ko imani a yanki yanki dai har guda 70 da wani abu ne a alaha qaulu la ilaha illallah mafi darajar imani shine fadi da baki mutun yace la ilaha illallah adnaha mafi kasa kuma shine imaqatul adha anit tariqi gusar da cutarwa ko wani abu da zai cutar da mutane daga kan hanya wannan menene aiki ne kuma imani ne wancan kuma qaulu la ilaha illallah kun ga qauli ne na baki ko sannan sai kuma yace alhaya'u min alimani kunya tana cikin imani shi kuma kunya menene aiki ne ina ne aikin zuci ne kun ga ashe kamar da malami suka faɗa imani qaulun ne bil lisani wa amalun bil arkani wa i'tiqadun bil janani ko kun ga wannan hadisin ya fassara mana wannan shi in aka ce imani to qauli ne da baki shine la ilaha illallah akwai kuma aiki daga bubba kai sallah kai azumi kai kyautata ma iyaye kyautata ma makwauta ka miƙa sadaka duk waɗannan ayyuka ne daga bubba ko da kuma dukiya yawa da jiki sannan akwai kuma aikin zuciya kamar takawa kaga takawa ba a jiki ake ganin ta ba tuba inaba koma zuwa ga Allah me ma'anar inaba yawa aiki mai kyau bayan an tuba idan mutum yayi laifi sai ya tuba to ya bi bayansa da aiki mai kyau shi ake ce mai inaba yawa ma'ana al'amalu salih ba'da tauba shine ma'anar al'inaba dukan su ma'anar su koma zuwa ga Allah to kaga wannan aiki menene a ina ake samun sa a zuci alhaya'u kunya a ina ake samun ta a zuci ashe wannan hadisin ya hada mana wato maganar imani a da baki yake kuma a aikace kuma da zuciya sannan kuma yanna mana imani yana bambanta daga mataki zuwa mataki imanin wani yafi na wani yawa imanin abubakar yafi namu baki daya imanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi hannu abubakar yafi na kowa da kowa imanin wani kuma bayan su haka na wannan yafi na wannan na wannan yafi na wannan ina fata mun gane yawa to shine ma'anar al-imanu yatafaddalu yazidu wa yanqusu akwai masu cewa imani la yazidu wa la yanqusu masu bid'a kenan su khawarijawa da mu'tazila su agun su imani haka yake kawai guda ɗaya ne kamar wani zare ne kwaya ɗaya haka aka sa a cikin jikin mutum in har mutum aka zare masa shi shikenan ya zama ba musulmi ba shi yasa suka ce idan mutum ya saban Allah ya zama kafiri dan sun ce kamar sai suka dauko hadisin nan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai zina ba a lokacin da yake zinan nan a hali yana da imani ma'ana tunda in an yana imani ana zarewa to kuma sai a dawo masa da imaninsa daga baya to su agun mu'tazilawa da khawarijawa sun ce in ya shiga yana imanin nan a yana zinan nan sai a zare imanin kamar da za a cire zare daga jikin kwababban gari in aka cire shi to shikenan ya fita kuma ba zai dawo ba sai sa suka ce duk wanda ya zina to ya zama kafiri kaga fahimtar su saboda mai agun su imanin abu ɗaya ne amma agun ahlus sunna imani abu ne mai yawa kuma mataki mataki ne yana karuwa in kana aikin kirki yana raguwa in kana mummunan aiki in kana mummunan aiki sai imanin ya ragu amma in ka koma ka cigaba da aikin kirki to imanin ka kuma sai ya dawo sai kuma ya karu ina fata mun gane wannan saboda ba wai abu guda ɗaya bane a zaka ga magana mai kyau imani ce tafiya masallaci imani ne zikirin Allah imani ne ko kyautata ma iyayenka imani ne tausayin bayin Allah imani ne ashe idan kai wannan kai wannan kai wannan imanin ka na karuwa to wanda bai wannan ba in ya tsaya kawai ya sallah a masallaci ko ba gida bai waɗannan ba imanin sa ba daidai yake da naka ba na fata mun fahimci abu yawa dan haka lalle mu yarda da cewa imani a ba iri ɗaya bane yana bambanta, yace wa yatafadalu ahluhu fihi, kuma masu shi suna bambanta a ciki na wani yafi wani. Wa kadhalika taqwa, haka nan ita taqwa, yatafadalu ahluha fiha, masu taqwa suna bambanta da juna, wani yafi na wani, taqwar wani tafi taqwar wani. Fa yakunu idan, dan haka sai ya zama cewa wasful walayati yatafadalu ahluhu fihi, to siffar walittaka ma masu ita suna bambanta a cikin walittaka, ma'ana wani waliyin yafi wani wali, tunda mai asalin abinda ke kawwala abinda ake zama waliyi da shi abubuwa biyu ne, imani da taqwa, to su suna bambanta ba mataki ɗaya bane, imanin wani yafi na wani, taqwar wani ta fito wani, ashe abinda wannan abun biyu suke samarwa shine alwalaya, to shi ma kenan ashe ba iri ɗaya bane. Ina fata mun gane. Yawwa, wani waliyin yafi wani wali, yace idan yawwa yace kadalika taqwa tafadalu ahluha fiha fa yakunu idan wasful walayati yatafadalu ahluhu fihi, ko na'am, sai kuma yace fal awliya'u idan, dan haka su waliyai laysu ala martabatin wahidatin, ba matsayin su ɗaya ba, dan kai ba za ka zo ka ce Abubakar a matsayin sa na waliyin Allah tunda ba annabi bane shi, ka ce walittakarsa iri ɗaya ce da ta wani mutum a zamanin yanzu, ko ba zai yiwu ba. Yawwa, ta Abubakar daban take, lakin sara ghaliban fil istilahi, amma ya yadu a istilahi ana cewa annal waliya, cewa wali huwa almu'minu alladhi kammala taqwa bihasab istita'atihi, shine muminin da ya cika taqawarsa gurgurdan hali, kamar yadda ga mana dansu, wannan shine ma'anar wali. Yawwa, wali shine mutumin da yake mumini kuma mai tsoron Allah, ya kammala imanin nan, ya kammala taqawan nan tasa sun cika sosai gurgurdan ikonsa, wannan shi ake ce ma wali. Akwai bukatar fa mu yi bayanin ita taqawan nan me ake nufi da ita, dan in mutum yace ya shi kansa imani, ko da ke gaskiya mu bar shi kada mu yi azabbabi, malamin ya bayyana mana da menene imani, menene taqwar, wanda suke hada a samu wali, duk za mu ji su. Amma abin kafin mu zo nan din, dole mutum ya fahimci imanin da zai sa ya zama wali da taqwar da za ta sa ka zama wali waɗanne ne. Imanin shi ne ka samu imani cikakke da rukunan nan na imani guda shida, sai ya zama ka yadda da Allah, ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma manzannin Allah baki daya, misali ba su ne mai rukunan nan guda shida, su ne al-imanu billahi ko wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadar khairihi wa sharrihi, waɗannan su ne rukunai guda shida. To ba mai zama wali sai ya yadda da waɗannan, to kuma sai ya yadda da su da bayanansu daki-daki. Yanzu mu koma mu ɗauko al-imanu billahi, me ake nufi da shi? Imani da Allah yana nufin abubuwa uku ko hudu: imani da akwai Allah din, imani da rububiyyarsa, cewa shine rabbu, shine ubangiji, shi kadai shine mai halitta, babu wani da zai ce yana da ikon ya halicci wani dan adam ko ta hanyar tsabi ko ta karama ko wani abu, babu, Allah ne mai halitta. Sannan kuma sai an yarda cewa Allah shi kadai za a bautawa, ba za a bautawa wani daban ba, kowaye shi ba za a bauta masa ba, Allah shi kadai za a bauta, wannan shine mai imani bi uluhiyya, ko sannan kuma imani da sunayen Allah da sifofin Allah, kada wani ya dauki siffar Allah ya dora wa kansa. In mutum ya dauki siffar Allah ya dora wa kansa, to ya zama ba wali ba, dan bai yadda da Allah da aka sani ba, mun ga shi wannan abu. Yawwa, sai kuma mutum ya yadda da mala'iku, mala'ikun nan, waɗannan mala'iku da aka sani su mala'ika Jibrilu, su Mika'ilu da sauransu, waɗanda bayi ne na Allah da ba sa saba wa Allah. Sai mutum ya yi imani da manzannin Allah, imani da manzanni babba daga cikinsu shine imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzo ne na Allah, kuma annabin ƙarshe, bayansa babu manzo, babu kuma annabi. Mun fahimci wannan? Don haka kofar annabci an rufe ta da shi, kofar manzanci an rufe ta da shi, duk girman mutum da zai samu da'a, da zai samu kusanci ga Allah, ba zai kai matsayin annabi ba. Mun fahimci wannan? Sannan kuma sai ka fahimci ma'anar imani da shahadatu anna Muhammadur Rasulullah, shine mai ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa istinabu ma naha anhu wa zajara wa an la yu'badallahu illa bima shara'a. domin waɗannan abubuwa guda hudu sune imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kai da'a ga manzon Allah cikin abin da ya bada umarni, in yace kayi kaza kayi, in yace ka bari ka bari, in yace ka bari ka aikata, to baka yadda da shi ba, mun gane wannan yawa. Sannan in yace ga labari ya faɗa sai ka ƙaryata, to baka yadda da shi manzo bane. In kuma haka nan yanzu ya zama cewa an guji an tsorace duk abinda wato ya hana ya tsoratar, sannan ya zama kar a bauta wa Allah da komai sai da abin da ya zo da shi, to sai ka hada wannan kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka hada imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai imani da sauran annabawa, to sannan maganar cewa al-imani bil rusul ta samu agunka, kaga ashe kenan abubuwan suna da girma, ba haka ko ake zama waliyin ba sai an hada waɗannan abubuwa. Haka nan imani da littafan Allah, yawa kai imani cewa babu, yawa a can wurin da nake faɗi na maganar imani da manzanni ya fi alaƙa da maganar walittaka dinnan, sai mutum ya yadda da cewa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wahayi kuma ga kowa, kada wani ya zo ya ce a shi ma tunda waliyi ne an masa wahayi, Allah ya yi masa magana shi da shi ya ce masa kaza, to babu. In aka yi haka to ba a yadda da khatmun nubuwa ba da khatmun risala, an soke su. Ya fata mun fahimci wannan, to duk da zamu zo mu ji ƙarin bayanin su insha Allah, lokacin ya tafi mana dole mu samu inda zamu tsaya. Amma nan yake cewa a istilahi yana cewa al-wali shine alladhi kammala at-taqwa bihasab istita'ati wa laysa man indahu shay'un min al-imani wa shay'un min at-taqwa waliyan. Mun gane wanda yake akwai wani abu na imani tare da shi, amma akwai wani abu kuma na kafirci tare da shi, kafirci karami ba kafirci babba ba. Yawwa, ana samun mutum tare da shay'un min al-imani wa shay'un min al-kufri, ma'ana min al-kaba'ir allati sumiyat kufran, daga cikin abubuwan da Allah madaukaki ko manzo Allah sai ya kira su kafirci, da wanda za a ce masa kafirci ne karami ba zai fidda mutum daga addini ba, amma kuma mutum yana da imanin sa, kaga ai musulmi ne ko, to mutumin da yake musulmi ordinary yana da imanin sa da Allah, amma kuma akwai saban Allah tare da shi, to ba wali bane a wannan istilahi, a wannan tafsirin, sai wanda yake kammala taqwa wal iman. Ina fata mun gane. Yawwa, sannan kuma wanda yake akwai shay'un min at-taqwa tare da shi, akwai wani abu na taqwa, wani gun ana tsoron Allah, wani gun kuma ana dan aikata can da haka ai haka ai haka, to wannan shi ma ba wali bane. Ina fata mun gane. Sai ya zama cewa mutum mai kaifin tsananin tsoron Allah ne, baya sabawa Allah subhanahu wataala a gurgudun ikon sa, yana wannan irin wato taqwa, to shine zai zama wali. Ina fata mun fahimci abu. Yawwa, yace dan kada mutum ya ce gashi an ce alladhina amanu wa kanu yattaqun, to ai Allah madaukaki in yayi itlaqi yana nufin kamal. Yawwa, duk abin da bai kai yadda Allah yake nufi ba, to bai kai ga a kira mutum wali ba. Sai imani ya zama kammalalle, taqwar ma ta zama kammalalliya, sannan mutum yake zama wali. Amma mai imani kuma akwai saban Allah, to wannan sunan sa musulmi, zai iya zama mumini, amma lafazin wali babu. Ina fata mun fahimci abu. Yawwa, to shine sai yake cewa wa in kana kullu mu'minin taqiyan, duk da cewa kowane mu'mini kullu mu'minin taqiyin lahu walayatun bihasabi zalika, duk da dai cewa duk wani mu'mini mai kuma taqwa, to yana dai da tasa walayar gurgudan halinsa. Yawwa, to amma ba shine kammalallan wali aka itlaqin wali ake nufi ba, ma'ana dai da tasa yar walittakar. Yawwa, gurgudan imaninsa, gurgudan taqwarsa. Yace fa farqun bainal ism, ya akwai bambanci tsakanin sunan ismul wali wa bainal walayati, akwai bambanci tsakanin sunan wali da kuma alwalaya. Kun ga an sa da fata ko, alwalayatu allati hiya muhabbatu llahi, walaya an ce wala ana nufin shine san Allah li abdihi, Allah ya so bawansa, wa nusratuhu lahu, ya kuma taimaka masa. Asalin walayar ita ce me, kai ka so Allah ko Allah ya so ka? Allah ya so ka shine ka zama wali. Yawwa, amma kai kana son Allah, dama dole ne ka so Allah ko ba ka ba? In mutum ko ya ki ko ya so, dole ya so Allah, in ba haka ba dama ba musulmi bane. Amma ka kai matsayin da Allah zai so ka kuma yana taimaka maka, shine ma'anar wali. Na fata mun gane wannan. Yawwa,
yace hadhihi takunu indahu biqadri ma indahu, zai zama gurgudan abin da ke tare da shi, mana wa nusratuhu lahu, yace hadhihi takunu indahu biqadri ma indahu min al-iman wa taqwa, wannan walaya din cewa Allah yana son ka kuma ya taimake ka, to tana zama gare ka a wurin ka gurgudan abin da yake tare da kai na imani da taqwa. Imanin ka da yawa, taqwar ka da yawa, Allah na son ka da yawa, Allah kuma yana taimakon ka. Imanin ka kadan, imanin a taqwar ka ma kadan, to gurgudan wannan imanin, gurgudan wannan wato taqwar, Allah zai soka ko kuma ya tura ka baya ya matso da wasu kusa. Na fata mun fahimci wannan. Yawwa, yace wa amma ismul wali, amma shi sunan wali yace fal ayatu dallat ala anna man indahu imanun wa taqwa, aya tana nuna mana cewa duk wanda yake akwai imani da taqwa a tare da shi, fa huwa min al awliya'i, haka nassin aya take nuna wa, ko duk wanda yake akwai imani da taqwa, to nassin aya na nuna mana cewa yana da imani, shi wali ne. Lakin fil istilahi, amma a istilahin malamai na aqida, idza qila al awliya, in aka ce waliyai, فهم العباد الصالحون الذين كملوا التقوى بحسب استطاعتهم. إن كان كرنا تفهم لما أكثي كرامات الأولياء كرام الولياء توكل كثي دم إيماني لتقوى شيء أكيد في أنا نفهم وين يكمل التقوى يكمل إيماني برغد إيمان سال. نادي أنت مم فهمت أبو يوما يوم تسير كتوى أو بحسب حالهم كو برغد حالينسو فلا يدخل فيه من خلق عملا صالحا وآخر سيئا. وين يتشاكل aiki mai kirki, aiki mummuna, ya hada su wata nan yana yin wannan, yana yin wannan, to ba zai shiga cikin su ba. In ana magana a istilahi littafan malamai, ina ji mun fahimci abin yanzu ko? Yawwa. Ma'ana kenan abinda Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani, Allah inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, yana nan kowa gurgudan nasa. Amma littafan in ka ji ana maganar karamar waliyai, waliyai matsayin su, to ba waɗannan ake nufi masu ƙananan ba, ana nufin wanda ya kammala, masu bauta ga Allah, waɗanda ba sa saba ma Allah, masu tsananin tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To mu tsaya nan, in muka dawo insha Allah sai mu sake koma kan ayoyin nan, mu karanto su sai mu tsallake wannan ta'liqi in yaso mu ci gaba insha Allah. Ko da fatan Allah ya sa muna gane abin da muka karanta, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a ciki, ya ƙara mana fahimta da imani da taqwa, ya sa mu cikin waliyansa salihai. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imaninmu, ya tsare mana taqawarmu, ya hada kanmu, ya bamu zama lafiya da kwanciyar hankali. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dangane da abin da ya shafi littafin khutwatun ila sa'ada, mun yi maganar za a yi dan jaraba ko ga waɗanda suke so, la'alla ba dukan mu kowa yake son littafin ba, ko to ina ga zan ga abin da zai yi mana amfani. Shawara ta ranar Litinin, nake ba mu da karatu. Oh, akwai karatu ko? Ha, akwai karatun Qur'ani ana yi. Da sai mu ware lokaci na musamman sai a wannan jarabawar. Za a fito da su, karatu ne kawai ba wani abu. Wanda zai iya koyon karatu a kwana biyu nan zai iya gwadawa, in yi shi insha Allah zai sai ka iya karanta littafin da ka'idojin karatu mai kyau, shikenan sai a ce ga shi je ka da shi, ya zama naka. Ina fata mun fahimci abu. Yawwa, to da za a bamu aran Litinin ga masu karatun Qur'ani, a bamu aran wannan Litinin don mu yi wannan abu insha Allah. An yadda? Yawwa, to shikenan sai a zo, duk wanda yake kaga kenan sai ya zama wanda baya sha'awar littafin da ba zai zo ba, ko na banji ba irin wannan lokacin. Mu yi sallar asuba sai mu zauna mu yi wannan, dan ya fi mana lokaci isasshe. Sai a kawai karanta, a ji ka iya karatu, to ɗauki ka tafi. Wanda ku dama baya sha'awa, kaga kila ba sai ya zo ba. To Allah ya samu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.